Afrique. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Habis Babulle da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMET ta yi gargaɗin saukar ruwan sama mai ƙarfi a wasu jihohin Najeriya. Kwararru a fannin kai agajin gaggawa sun fara bayyana matakan da ya kamata a bi domin kaucewa aukuwar ambaliyar ruwa.
Kar kuma su zubar da datti ko ina yadda bai kamata ba. Dole ne a zubar da datti inda aka ne ya kamata a tara wannan dattin, ita kuma ta zo ta kwashe dattin nan aje a zubar da shi. To in muka yi wannan mu a matsayin mu na bil'adama kuma mazauna birni mu tabbatar muka yi waɗannan mun gama namu. Saura kuma hukuma, ita abinda hukuma ya kamata ta yi shine ta tabbatar da cewa magudanan ruwan nan duka an tsaftace su, an buɗe su.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele Kai zai gabatar, sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibul zai kawo mana. Kama fi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. An yi ruwan bama ba mai da jiragen sama a wasu sassan babban birnin Sudan jiya Lahadi, ba tare da nuna alamun cewa bangarorin da ke fada da juna sun shirya ja da baya a rikicin da aka shafa wata guda ana yi, wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane. Duk da tattaunawar neman tsagaita wuta a Saudiya, birnin Khartoum da garuruwan Bahar da Umdurman da ke makwabtaka da rassan kogin Nilu sun kasance manyan wuraren da ake gwabza fada tare da yammacin lardin Darfur, tun bayan da sojoji da dakarun sa kai suka fara fafatawa a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. Bam ya tashi a garin Bahari, sannan an kai hari ta sama a Umdurman da sanyin safiyar Lahadi, kamar yadda wani ɗan jarida na Reuters da shaidu suka bayyana. Wani mazaunin kusa da filin jirgin sama na Khartoum, wanda aka rufe tun farkon rikicin, ya ce an yi ta gwabza ƙazamin fada a tsohon yinin. Da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban ƙasar Turkiyya, bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye a tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69, wanda ya shafe shekaru 20 kan karagar mulki, kuma shi ne shugaban ƙasar da ya fi daɗewa kan karagar mulki, ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato, bayan da aka kirga sama da kashi 96 cikin 100 na akwatunan zaben. Erdogan yana kan gaba da kashi 49.44 cikin 100 na ƙuri'un, yayin da Kılıçdaroğlu ya samu kashi 44.86 cikin 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Andalu. Hukumar zaben kasar ta ce babu tabbas ko za a je zage na biyu a zaben, domin har yanzu akwai bukata a kirga mafi yawan ƙuri'u daga waɗanda suka isa kada ƙuri'a miliyan 3.4 da ke zaune a ƙasashen ƙetare. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi, tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki 5 da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa 33 da kuma mutane 2 a Isra'ila. Wani al'amari wanda ya jarraba tasirin yarjejeniyar da wuri, mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi. Kafofin yaɗa labaran Falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin, yayin da mayakan ke ƙoƙarin kwance makamin rokar. Isra'ila ta mayar da martani ta wajen buɗe wuta da tankokin yaƙi a kan wasu sansanonin soji 2 na ƙungiyar Hamas da ke mulkin Gaza. Hamas ba ta shiga wannan faɗan na baya-bayan nan ba, amma Isra'ila ta ce tana ganin laifin ƙungiyar kan wutar da ake buɗewa daga yankin.
To nan gaba kadan Hafiz zai dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan, yayin da hukumar kula da yanayi ta NIMET a Najeriya ta yi gargadin saukar ruwan sama mai karfi a kusan daukacin jihohin arewacin kasar a 'yan kwanaki masu zuwa. Kwararru a fannin kai daukin gaggawa sun fara bayyana matakan da ya kamata jama'a da hukumomin jihohin su dauka domin kaucewa aukuwar ambaliyar ruwa. Dr. Abbas Idris shine shugaban hukumar kai daukin gaggawa ta FEMA dake Abuja, ya kuma yi wa Zahara Aminu fage karin bayani a shirin taskar VOA ta kafar Skype.
To da farko dai bari mu fara da su mutane mazauna gari da tabbatar da cewa sun dauki sun bi abinda hukumomi ke gaya musu. Wato akwai abinda muke cema early warning, wato fargan jaji. Musamman mutane su tashi tsaye su tabbatar da cewa lokacin da aka ce musu kar su yi wani abu su tabbatar da sun bi wannan dokokin. Ana kullum kamar mu a nan Abuja muna yadawa a kowace rana, idan za a yi wani ruwa mai yawa za mu faɗi saboda hasashen masana, mu kuma gaya wa mutane kan cewa ga yadda za a yi ga kuma yadda za a yi. Sannan mun bi muna faɗakar da mutane kan cewa su tabbatar da cewa kafin su fita gidajensu su tabbatar sun samu labarin inda za su tafi din nan ba ruwa da ke kan hanya da ya ambaliya. Haka kuma in suka tashi daga wurin aikinsu babu wani abin nan, babu ruwa in za su koma gida. Kar kuma su zubar da datti ko ina yadda bai kamata ba. Dole ne a zubar da datti inda aka yi kamata a tara wannan dattin, ita hukuma ta zo ta kwashe dattin nan a je a zubar da shi. To in muka yi wannan, mu a matsayin mu na bil'adama kuma mazauna birni, mu tabbatar muka yi waɗannan, mun gama namu. Saura kuma hukuma, ita abinda hukuma ya kamata ta yi shine ta tabbatar da cewa magudanan ruwan nan duka an tsaftace su, an bude su, an tabbatar da cewa ruwa in ya zo ba abinda zai rike shi. Wannan abinda nake nufi a nan, duk abinda zai rike zai tare wannan ruwan, ko da wani ne yake da ko wani mai hannu da shuri ko wani babba a gwamnati ya je yayi gini ya tare wannan hanyar ruwan, dole ne a rusa shi saboda jama'a su samu walwala kar su zo su zamanto sun cutu. Abinda kuma muke yi a Abuja kenan, shi yasa a kowace rana za ka ga bulldozer tana aiki, duk wani wanda ya gini ba a sassa ta mishi za a je a tura ginin a tabbatar da an bude hanyar ruwa. Sannan hukuma ta zamto ta faɗakar da mutane bisa abubuwan da ya kamata su yi. Menene ya kamata a yi kafin ambaliyar nan ya zo? Me ya kamata ya yi in an samu ambaliyar? Me kuma ya kamata yi bayan ambaliyar? Duk waɗannan hakki ne na hukumomi da ya kamata su ɗauka su tabbatar da sun yi waɗannan abubuwa. Mafi muhimmanci shine a tabbatar da cewa jama'a sun fahimci illar wannan abubuwan da suke marasa kyau. Saboda yanzu akwai abin da ake cewa climate change, wanda in buku tsaya kuka tabbatar kun tsaftace muhallinku, kun kuma kare dukkan dukiyoyinku a unguwar da kuke ba, to lallai kuwa wannan climate change zai zo ya gama da ku, sannan kuma ya kawo muku babban bala'i wanda yake ba za ku iya fita daga ciki ba.
Dr. Abbas Idris shugaban hukumar FEMA kenan a Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, kafafen yaɗa labaran ƙasar Iran sun rawaito cewa Iran ta kirayi jakadan ƙasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar ƙungiyoyin 'yan adawar ƙasar Iran a wani biki a hukumance a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. Kamfanin dillancin labaran ISNA ya nakalto daga ma'aikatar harkokin wajen kasar cewa a yin ganawar ta ranar Asabar, Iran ta bayyana rashin amincewarta da gayyatar ƙungiyoyin 'yan awari a wajen bikin, wanda ya saba wa yarjejeniyar tsaro da aka cimma a baya-bayan nan tsakanin Jamhuriyar ta Musulunci da Iraki. Iran tana amfani da kalmar ƙungiyoyin 'yan awari wajen bayyana ƙungiyoyi daban-daban na Kurdawa masu adawa da gwamnatin Iran da kuma ɗaukarsu a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a Iraki na da zangogi da sansanonin mayaka a lunguna waɗanda wasu ƙungiyoyi da dama na Kurdawan Iran ke gudanar da su waɗanda Iran ɗin ke zargin su da biyan buƙatun ƙasashen yammacin duniya ko Isra'ila a baya. Daga ƙarshe, jami'in adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumin nasara a jiya Lahadi a babban zaben ƙasar Thailand yayin da miliyoyin mutane suka kada ƙuri'unsu kan wanda ya kamata ya jagoranci gwamnatin ƙasar yayin da aka kirga sama da kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada da sanyin safiyar yau Litinin dinnan. Hukumar zaben ƙasar ta yi hasashen jam'iyyar Move Forward za ta lashe kujeru 113 daga cikin kujeru 400 na mazaɓu yayin da jam'iyyar Futai za ta samu kujeru 112 za a kuma ware wasu kujeru 100 ga jam'iyyu bisa ƙa'ida. Jam'iyyar Pride ta United Thai National tana matsayi na 5 da kujeru 23 na majalisa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa shugaban jam'iyyar Move Forward Peter mai shekaru 42 ya bayyana sakamakon a matsayin mai ma'ana kuma ya sha alwashin ci gaba da bin manufofin jam'iyyarsa yayin kafa gwamnati.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sun zagogwa nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 11:08 na safe kenan da minti 11 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 19:49, 60 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma muna nan za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abin da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. da yada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasan zai sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su maida hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasa ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan, inda suka bayyana irin rawar da ta dace matasan su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi, Askin Matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da Ɗanlami Hanson Baljanga, ƙaramar hukumar Algalede. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Almustapha Haji Sufi, wanda ake mun lakabi da Hasken Matasan Arewa.
Alhamdulillah, ni dai a tunani na ina gani an riga an ci kasuwa, kasuwa ta watse. Wanda Bahaushe kan ce dan koli ya ci riba, in kuma ba ma ci riba ba dole dai ta watse. To babban al'amari, abin da ya kamata matasa su hankalta, su maida hankali shine inda aka samu nasara. A misali, ka bi dan siyasa ya kai ga nasara, to alƙawarin da ya muku ku sa ido ya cika muku. Sannan kuma an kudama kun yarjejeniya akan zai taimaka muku wajen samu muku aiki ne, to sai ku zuwa masa ido yayin rantsar da shi, sai ku cigaba da masa tini ta bangarorin da za ku iya samun sa. A misali, bangaren wasika, bangaren zuwa da kai, bangaren majalisa, bangaren radio, bangaren da duk sako zai iya isa, to kalubale ne a gare shi da ya dauki alƙawarin ku akan zai cika muku. Dole a tashi tsaye domin tuna masa hakkin da yake kansa na alƙawarin da ya al'umma a yayin neman zabe. Ni a tunan nake nan.
Kuma ƙarin bayani akan wannan batu, Abdurrahman Amfel Shekar yake magana. A wajibin mu ne mu matasa mu ƙara natsuwa, mu nemi ƴan siyasan da muka zaba suka kai ga nasara su yi mana abin da zai amfane mu, zai amfani gaban mu ya kuma amfani bayan mu. Kar mu saka rai akan ƴan siyasa me da su mun, wanda dan sa a jihuna yaushe za a bani babur, yaushe za a bani mota. Mu mance da akan a yadda za a gina mana makarantar ƴaƴan mu, yadda za a samu mana da ruwa, yadda za a samar mana da wuta. Idan har muka mance da wannan batu muka saka sirran mu ne akan mu, to la shakka fihi abinda muka guda a baya, muka ki zaben wasu, muka kawo wasu da kyau zatan zamu samu abubuwa na alkhairi, to zamu tarar da abinda yafi mana na baya ma muni. To ina kira ga matasa lalle lalle mu yi karatun ta natsuwa kanmu don mu samu mafita akan wannan lamari.
To ni karin bayani da zan yi shine Babawo Chelsea Kofar zai magana akan matasa su ba da gagarumi wajen zaman lafiya. Saboda a lokacin da kaga duk idan aka taso da magana harkar siyasa zaka gani an yi shi, to amma matashi zai ba da zaman lafiya, inda su kansu wayannan shugabannin da suka zo suka mana alƙawarin rika abinda za su yi mu jihar mu ko mu ƙasa, idan babu zaman lafiya ba za a samu yalwatan ci gaba ba. To irin wayannan abubuwan ya zama mutun yana da nutsuwa duk abinda kake ka koma akai, dan zaka ga wayansu wurare ana samu barna da ta'addanci. To matashi ne mai wannan abin, to ka gani wayansu lokaci za a ce saboda harkan siyasa, to yanzu an ajiye siyasa. Dan haka ne nake babu da shawari mu matasa a bada hidima harkan zaman lafiya, idan babu zaman lafiya ba za a samu rayuwa mai dangantaka ba.
To alhamdulillah, dan lamiyan son gaye barjanga, babban godiya wa Allah madaukakin sarki muke, Allah ya sa an yi zabe lafiya an kammala lafiya. Babban addu'ar mu da fatan mu Allah ya sa shugabannin da aka zabe su daga matakin kasa zuwa jahohi da kananan hukumomi, Allah ubangije ya ba su ikon yin adalci, kuma Allah ubangije ya ba su ikon sauke alƙawuran da suka yi wa al'umman su. Karewanta kuma kira nake wa matasa, especially matasan kasar mu Najeriya, dan Allah wannan shugabanni mu bi su da kyakkyawan addu'o'i da kuma kyautata su zato, su kuma su sanya tsoron Allah zakatan su, su saka al'umman kasar nan a gaba, su duba ta ina ne in can bayan Allah da za su shudin, suka gaza su yi iya kokari su maida hankali da addu'a da kuma neman korarru a bangarorin shawarwari, saboda a kai ma kasar nan tudun na tsira.
Wato abinda za a duba kusan duk ƴan siyasa kan yi alƙawura kamar yadda dazo shi Almu Mustapha Haji Sufi yake faɗa. Yanzu lokaci ne na atina musu kenan. Duk da dai zamu ce abu ne wanda ba yau aka saba ba demokradiya. Yan siyasa kan dauki alƙawura musamman ma su ce za su kyautata rayuwar. Bari mu dawo magari ka Mustapha tunda kai ka fara magana. Ko waɗanne irin alƙawura ne matasan ke sa ran cewa su yan siyasan za su cika musu, ko kuma waɗanne irin alƙawura ne ma yan siyasa na wannan zabi na 2023 suka dauka?
To alhamdulillah, babban al'amari anan shine mafi yawancin yan siyasa din sukan shigo ne wakilansu siyasar, kowa sukan shige ta da kani ba tare da sun yi wani tsari domin tallafawa al'umma ba. In kan lura akwai cece kuce ma da aka tayi tsakanin jam'iyyar PDP da dan takaranta da dan takaran jam'iyyar APC, da aka ta cece kuce akan cewa shi ba shi da wani tsari ko wani plan da ya tsara wa al'umman wani yanki a kasar ma ballantana su kansu matasa. To amma shi ya ce warsa yace yana da tsari, yayin da kai ga nasara zai yi wani, an ta cece kuce akan wannan. Sannan babban al'amari shi a mataki irin na jihohi, sanatoci, reps da yan majalisu, babban al'amari din suka za su ce za mu samar muku da ilimi, za mu samar muku da aikin yi, za mu muku hanyoyi, za mu kawo muku bangaren ruwa, kaza da kaza. Su kalli bukatun al'umma na zahiri na gaskiya sai magana akan za su samar. Amma idan suka tafi suka samu wannan damar tunda yanzu Allah sa sun ci, to babban matsalan da ake fara samu shine sukan canja abokai. Idan ka zama mai fadan gaskiya ka zama makiyin su, idan ka zama mai fadan gaskiya daga ranan ba su sake daukar shawarinka ba, in sun ga wayanka ma za su yi blocking dinka. Sannan uwa uba motan da za a ba su ta alfarma ce bai taba shiga motan miliyan da ba zai shiga motan sama da miliyan 15, za a ba su jifa-jifai tinsa ta ko ina, za a ba shi gida idan daga ƙauyen su ne zai fito ya zo majalisar da za a gina masa, za a ba shi kuɗin gida-gida. To dai irin wannan yakan sa ya manta da abokansa da aminansa da yamshawatansa da wanda ya zaɓo su, wanda suka zaɓe shi, yakan canja shawari. To amma mafita a nan shine al'umma su tashi tsaye tsayin daka. In ka zaɓi mutum alƙawarin da ya muku, wasu da dama wayayyu sukan ce ai a rubuce ka ce za ka mana kaza, za ka mana kaza, yayin da yanzu aka ga ya fara bai ba sai a masa tini. In kuma ya gaza, to akwai faranan kindillanci, kuma shekara hudun nan wallahi kaman kwana hudu ce. Amma babban al'amari su kuma mutane, mu da muka zaɓi shugabanni mu yi wa shugabanni uzuri. Shugabannin akwai abin da za su iya, akwai abin da ba za su iya ba, amma za su mana roman baki, roman bakar a lokacin yayin neman ƙuri'ar mu. Domin mafi yawanci al'umma ba kowa bane yake gane alkhairi, da dama jama'a sukan dauki sharri sun fi jin dadin sa. Yau in ka zo ka ce jama'a, in Allah ya bani dama, in na zama misali gwamna, zan samar muku da aikin yi, zan kawo muku kamfanoni, zan muku rijiyar lemo, zan muku rijiyar zuma, zan muku wai, al'umma farin zakin baki za su bi ka. Amma in ka ce in Allah ya bamu dama zamu abin da muka sani wannan bai bane, to kaza dole akwai gyare-gyare. Mu kanmu sai mun gyara halayyar mu, bayan mun zabe su mu taya su da addu'a, mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa abin da muka zabe shi su suke yi ko kuma sabanin haka. To in an yi haka, to tayi a samu canji. In ko ba haka ba, wallahi tallahi sai an ce gwandaje da yau.
Babawo Chelsea duba mana wannan karan, kusan an san samu wasu sauye-sauye a siyasar nan, inda aka samu matasa sun samu lashe zabe musamman ma a majalisu, inda ake da yan kasa ma da shekara 40, wani ma dan shekara 32 ima ya samu shiga majalisar wakilai. Ga sunan dai matasa an sa samu, tunda yanzu matasa suna da damar tsayawa zabe kuma su lashe, me ake sa ran za su iya kawa da yake da bambanci da dattawa da ke cikin lamarin dama?
To abinda zan ce, tunda matasa sune ginshikin al'umma, ya kamata duk idan suka alƙawari ya zama suna cikawa, saboda duk abinda ake wa za a ce da dattijai sun yi, mu ma za mu zo mu gwada. Dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna, shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne, a hakan shi kansa ma bai san, saboda ya fito a wata karamar party bai san ya ci wannan zaben ba, san da yan uwa suka zo suna taya shi munna. To kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa, tunda su matasan ne suka ce to mu za mu canje wa'ancan wanda kullun suke mana alƙawurka. To kaga namu ya samu. To irin wannan maganganun da zan yi kuma sil wani daddan misali a nan jihar Bauchi, to akwai wani dan majalisar kwadayen cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan, wanda duk alƙawarin da yayi kafin a zo ayi zabe, san da ya dinga bin gunduma da wurin, yana nuna musu a yana tambaya abin da yayi zahiri yayi wannan abubuwan. To ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri yayi, dan haka ne suka dada zaben shi. To ka gani kuma matashi ne.
Matasa ku dakata a nan, makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa sai wani mako.
Wassalamu alaikum.
Kamar da yanzu kuma sai shirin jaridun Najeriya.
zamfara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu yan kabilar Igbo mazauna birnin tarayyar Najeriya Abuja sun bugaci wata kotun tarayya dake birnin Abuja da ta dakatar da rantsar da zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga wannan watan, tare kuma da bukatar kotu ta kara wa'adin shugabanci na shugaban kasa Muhammadu Buhari har na watanni uku. Jaridar ta bayyana sunayen waɗanda suka shigar da ƙaran kamar haka: Anyabunam Obaka Okoye, David Andova Anza, Jeffrey Ohebe Oche, sai Osang Paul da kuma Chibuke Nwachukwu. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard ta cewa babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya umarci kwamishinan 'yan sanda a jihar Lagos CP Idowu da ya kama sanannen mawaƙin nan na gargajiya na Afirka da ake kira Afrobeat Seyun Kuti dangane da cin zarafin wani dan sanda da yi a birnin Lagos. Umarnin ya biyo bayan wani hoton bidiyo ne da ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda aka nuno mawaƙin wanda da yake ga sanannen mawaƙin nan Fela Kuti yana turewa tare kuma da marin wani dan sanda da ya buƙaci ya gabatar da kansa a lokacin da ya tsaye da shi. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya ce ko kaɗan rundunar 'yan sanda ba za ta lamunci cin zarafin 'yan sanda sanye da kaki ba. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaranta na cewa ƙungiyar mai suna Action Aid ta bayyana rashin daɗin ta da kuma damuwa dangane da wasu zunzurutun bashi na dala Amurka miliyan 800 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta karɓo ko take shigar karɓa daga Bankin Duniya. Ƙungiyar tare da sauran 'yan Najeriya da sun bayyana rashin jin daɗinsu dangane da matakatan gwamnatin Muhammadu Buhari mai barin gado nan da makonni biyu na karɓan basussuka a yanda take shirin mika mulki ga wata sabuwar gwamnati. Sai kuma jaridar The Punch, ta ruwaito cewa a yanda ya rike ƙasa da makonni biyu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai barin gado ya sauka daga kan karagar mulki tuni ya fice daga gidan shugaban ƙasa da ke fadan Aso Rock inda ya koma wani gida da ake kira Glass House wanda aka tanade shi ga shugaban ƙasa da ke shirin barin gado. Matakin da yana ɗaya daga cikin shirye-shirye na mika mulki ga sabuwar gwamnati wanda shugabannin ƙasa masu barin gado ke yi domin ba da daman a sake gudanar da gyare-gyare ga fadar ta Aso Rock da sabon shugaban ƙasa da iyalansa za su zauna a ciki. A ƙarshe, sai jaridar Sahara Reporters, jaridar da ta bayyana cewa binciken da ta gudanar ya nuna cewa yanzu haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da izini ga babban gwamnan Bankin Najeriya Godwin Emefiele da ya tafi karatu a yanda ake gab da mika mulki ga wata sabuwar gwamnati domin ya kaucewa bincike da sabuwar gwamnatin za ta yi masa. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Huta lafiya.
To, kafin mu karkare shirin ga Hafiz da labaran duniya a takaice.
To, Mahmud ga labaran a takaice. An yi ruwan bama ba mai da jiragen sama a wasu sassan babban birnin Sudan jiya Lahadi ba tare da nuna alamun cewa bangarorin da ke fada da juna sun shirya ja da baya a rikicin da aka shafe wata guda ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane. Duk da tattaunawar neman tsagaita wuta a Saudiya, birnin Khartoum da garuruwan Bahar da Umdurman da ke makwabtaka da rassan kogin Nilu sun kasance manyan wuraren da ake gwabza fada tare da yammacin lardin Darfur tun bayan da sojoji da dakarun sa kai suka fara fafatawa a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. Da alamar sai an tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar Turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye a tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafe shekaru 20 kan karagar mulki kuma shine shugaban ƙasar da ya fi dadewa kan karagar mulki ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato. Da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin na voahouse.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hasba Balade ta na gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyanmu Bob. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku da lafiya.